إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بين هكا أنقوى نامنا قيسوا تأدين المسلنسي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godewa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka wanda muke karatun tarihin Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. A wannan yammaci na Alhamis 26 ga watan Shawwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda ya dadai da 27 ga watan 5 shekara ta 2022. Na'am, 26 ne ba da 7 ba, to Shawwal kenan yau 25. Shawwal 25 ko miladiya 26 ga watan 5. Wannan ita ce halka ta 57 karatun tarihin wannan khalifa shiryayye da muke cikin wannan littafi na Adwa'un ala jihadi Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu. A halkar da ta gabata, in ba a mance ba, mun fara karanta hadisi na Ibn Abbas wanda ya kunshi irin rawar da Sayyidina Umar ya taka lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta jinyar da Allah ya dauki rayuwarsa a wannan jinya din, jinyar da bai tashi cikin ta ba, Allah ya dauki rayuwarsa. Mun karanta hadisin, ba mu samu mun yi bayanin sa ba, da kuma maganganun malamai kan hadisi din lokaci ya cin mana. Shafi na 90 yace wa qad rawa ibn Abbas radiyallahu anhu bi annahu lamma ishtadda bin nabi sallallahu alayhi wa sallam waja'u قال اتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده قال عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا عني ولا ينبغي عند التنازع فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. وانا حديثي بمو يشره سبا لوكتية منا شما انا فتو منا دا irin rawan da Sayyidina Umar ya taka lokacin da Annabi yake kwance jinyarsa ta rasuwa. Yace Ibn Abbas ya rawaito cewa lamma shtadda bin nabi sallallahu alaihi wasallam waja'u, lokacin da rashin lafiyan Annabi ya tsananta, qala tuni bi kitabin aktubu lakum kitaban la tadillu ba'da, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku zo mun da abun rubutu, zan muku rubutun da in na muku ba za ku taɓa ɓata ba bayansa. inji annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya faru gabanin annabi ya rasu da kwanaki hudu annabi sallallahu alaihi wasallam mun san ya rasu ranar litinin a cikin watan rabi'u thani wasu kuma suka ce wasu malaman suka ce a rabi'ul awwal ranan da aka haife shi ya dace da ranan da ya rasu a shekara ta 11 bayan hijira to gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu da kwana hudu zai zama ranan yaushe kenan ranan alhamis kenan wannan bukata ta annabi ta faru ne a ranan alhamis shi kuma Allah ya dauki rayuwarsa ranan litinin da tazo sai Allah ya dauki rayuwarsa to ran alhamis gabanin ya rasu da kwanaki hudu yake cewa sahabbansa da suke tare da shi cikin su da sayyidina Umar yace ituni bi kitabin ku zo mun da abun rubutu me suke rubutu akai mun san zamanin annabi ba takarda irin wannan babu biro akan me suke rubutu suna rubutu akan abubuwa guda hudu abu na farko fata suna rubutu kan fata na dabba abu na biyu suna rubutu a allan kafada na akuya za a karta a rubuta abu na uku tinkan dibino mun san tinkan dibino ya fi ganye karfi ta yanda in an yi zane jikinsa zanen zai zauna sai abu na hudu dutsen da bashi da tauri sosai dutsen da in an karta zai kartu to waɗannan abubuwa guda hudu a kansu suke rubutu zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to wanne kenan annabi ya buƙaci a zo masa da shi malamai suka ce galibi sun fi rubutu kan allan kafada yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam da yace a zo masa da abun rubutu yana nufin a zo masa da allan kafada na akuya zai musu rubutun da in ya musu ba za su bata ba bayansa annabi da kansa ne zai rubutun ba da kansa zai ba saboda shi baya rubutu huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin haka Allah ya siffanta annabi da shi da mutanansa yace huwa alladhi ba'atha fil ummiyin shine wanda ya aika cikin ummiyai suwaye ummiyai wanda ba su iya rubutu ba da karatu kenan annabi ya fito cikin al'ummar da bata iya rubutu ba bata iya karatu ba amma wannan ba shi zai hana a ce an samu wasu daga cikin su da suka iya rubutu da karatu ba tunda ai akwai masu rubuta masa wahayi irin su Aliyu dan Abi Talib irin su Muawiya dan Abu Sufyan irin su Zaid ibn Thabit irin su Uthman ibn Affan kaga cikin sahabban sa dai akwai wanda suka iya rubutu din to amma galibin Quraishawa ba su iya rubutu da karatu ba amma an samu wanda suke rubutu da karatun to annabi ya buƙaci a zo masa da abun rubutu yayi umurni kamar yadda ya saba tunda ai annabi a zamanin sa an rubuta Qur'ani gaba ɗayan sa yace la taktubu anni ghayra al-Qur'ana faman kataba anni ghayra al-Qur'ana falyamhahu haka annabi ya faɗi farkon hijirarsa zuwa Madina annabi lokacin da ya koma Madina duk abin da annabi ya faɗi sahabbai suna gaggawar rubutawa wanda suka iya rubutu daga cikin su to annabi sai ya hana su yace la taktubu anni ghayra al-Qur'an kar ku rubuta wani abu daga guri na banda al-Qur'ani kenan annabi a farkon komawansa Madina ko kuma farkon musulunci ya hana su rubuta sunna kana hadisi a farko ba a rubuta shi ana rubuta ayoyin qur'ani ne yace faman kataba anni ghayra alqur'ana falyamhahu duk wanda ya rubuta wani abu daga baki na wanda ya fito daga baki na wanda ba qur'ani ba to ya goge shi me yasa annabi ya hana su rubuta hadisai saboda tsoron kar su takuda da qur'ani a kasa tantancewa wanne ne qur'ani wanne ne hadisi shi yasa a farkon musulunci annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana su rubuta hadisai ya umurce su rubuta ayoyin qur'ani ka kenan ayoyi da ake saukarwa annabi akwai wanda suke rubuta masa to nan da yace a zo masa da abun rubutu zai rubuta ma'ana kamar da yanda ya saba in an saukan masa da aya ya karanta mu masu rubutu su rubuta masa to haka yanzu ma zai bayyana musu abin da yake so su rubuta yace aktubu lakum kitaban la tadillu ba'dahu zan muku rubutun da ba za ku bata ba a bayan sa to sayyidina umar anan dalilin da yasa aka kawo mana wannan hadisi dan a fito mana da irin rawar da ya taka a wannan gabar tunda ai babin yana magana ne dangane da matsayin sayyidina umar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta lafiya rashin lafiya kala umar sai sayyidina umar yace innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghalabahu alwaja lallai fa annabi sallallahu alaihi wasallam rashin lafiya yayi tsanani a gare shi wa indana kitabullah tare da mu akwai littafin Allah alqur'ani hasbuna wannan ya isan mana fahtalaku anan sai sahabban annabi suka samu sabani wasu suna cewa ku zo da shi mana ku kawo annabi ya rubuta mana suna cewa a ku bari kar ku kawo annabi yana fama da kansa yana cikin matsanancin yanayi ku bar shi ya ji da kansa anan har sauti ya dagu shine yace wa kathural lagatu sauti ya dagu wasu suna cewa a kawo suna cewa kar a kawo a bar annabi ya sarara a bar annabi ya huta a bar annabi ya ji da kansa tsananin rashin lafiya da yake fama da shi qala sallallahu alaihi wasallam anan sai annabi yace qumu anni lokacin da suka samu sabani wasu su ce a kawo su ce kar a kawo sai annabi yace ku tashi daga gare ni wala yanbaghi indi tanazu bai cancanta a yi jayayya a guri na ba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam tunda yanzu sun samu sabani wasu suna cewa a kawo suna cewa kar a kawo har sauti ya dagu shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qumu anni ku tashi daga gare ni wala yanbaghi indi tanazu bai cancanta a yi jayayya a guri na ba me yasa annabi ya ce bai cancanta a yi jayayya a gunsa ba saboda yana cikin matsanancin yanayi na rashin lafiya ka san maras lafiya ba a so ko sauti a daga a gurin sa zai dame shi wani in ka daga kai murya mai karfi a gunsa zai ji kansa kaman za a raba shi gida biyu musamman idan yana cikin matsanancin rashin lafiya baya so a daga sauti gunsa to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yanbaghi indi tanazu bai cancanta a yi jayayya a guri na ba me yasa saboda yana fama da kansa yana ji da rashin lafiya yana cikin tsananin rashin lafiya baya son sauraron sautuka masu daguwa ta yanda za su iya damun sa su yi disturbing dinsa to wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su tashi daga gare shi to sai suka tashi suka fita da suka fita fa kharaja ibn abbas sai ya fita ya kulu yana cewa innar raziyata kullar raziya ma hala baina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa baina kitabi lallai musiba ta kai musiba ga abunda ya hana annabi yayi rubutu lallai musiba ta kai musiba ga abunda ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan rubutun kenan shi ibn abbas yana tare da wanda suke ga a kawo abunda annabi ya bukata na rubutu dan annabi ya rubuta abinda yake so ya rubuta to shine yake ga hakan da aka yi hatta jawo ma rubutun annabi ya fasa shi yana ga hakan musiba ce a fahimtar ibnu abbas Allah ya dade shi wannan nassi da muka karanta ɗan uwa wasu cikin musulmai sun dauke shi a karkace ko kuma sun dauke shi a baibai ko sun dauke shi ko sun fahimce shi ta hagu ko sun fahimce shi a juye ko sun fahimce shi a karkace ta yanda suka rike shi a matsayin makami na sukan sayyidina Umar Allah ya yarda da shi to amma idan mun koma ta ɗaya bangaren malaman kirki bangaren malamai na kwarai bangaren masu imani za mu ga sun yi sharhi wanda yake gamsasshe wanda zai fito maka da nassin ta hanyar da ta gabata ta dace zai fito maka da nasin ta hanyar da ta dace ta yanda sayyidina Umar zai zamanto babu wani abu da ya kamata a soke shi da shi akan wannan hadisi kuma malamai duka da suka yi sharhin hadisi malamai na kwarai duk in kaga bayanan da suka yi akan wannan hadisi dangane da sayyidina Umar ba malami ɗaya da ya soke shi ga sunan shine anan shi ma wallafin wannan littafi ya zubo mana maganganun su kusan ya kawo mana maganganun malamai guda uku wanda aka san su a duniyar musulunci aka yadda da ilimin su kaman Imam an-Nawawi wannan sananne ne ai mun san Imam an-Nawawi duk wani musulmi ya san Imam an-Nawawi shine mai arba'una hadith shine mai riyadus salihin shine yayin sharhin sahihu muslim to a sharhin sahihu muslim da yazo kan wannan hadisi yayi bayanai gamsassu wanda kuma haka ya kamata musulmi ya dauki wannan nasi ko ya fahimce shi dangane da sayyidina Umar Allah ya yarda da shi saboda sahabin annabi ne yana san annabi annabi yana san sa dan aljanna ne sayyidina Umar Allah ya yarda da shi Allah ya yarda da shi shi ma ya yarda da Allah ya samu shaida ba daya ba ba biyu ba kyawawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam hasali ma an masa albishir da aljanna har sau uku wannan an masa albishir da aljanna cikin mutum goma da aka musu bishara da aljanna sannan shi kadansa an masa ishara cewa shi dan aljanna ne annabi ya masa ishara sannan kuma in ba a mance ba satin da ya gabata hadisin da muka karanta wanda annabi ya je kanje kansa cikin wata gona kusa da Quba gonar Ruma annabi ya yi masa bishara da aljanna da shi da Abubakar da Usman kaga bai cancanta mutum irin wannan ana suka a kansa ba ko ana kausasa harshe a kansa ba ga nasi irin wannan Imam an-Nawawi ya yi bayanai wanda suke gamsassu kuma wanda suka dace musulmi ya fahimta sannan akwai Imam al-Baihaqi shi ma mun san Imam al-Baihaqi yana cikin masu hadisai yana cikin masu hadisai sannan akwai wannan Imam al-Aini Ahmad al-Aini shi ma yayi sharhin sahihul Bukhari akwai Ibn Battal shi ma yayi sharhin sahihul Bukhari akwai Imam al-Qurtubi shi ma yayi sharhin sahihu Muslim duka waɗannan malamai da muka ambata malamai ne na kwarai sun rayu zamani mai tsayi da ya gabata sun yi maganganu masu kyau wanda suka fito mana da abin da wannan hadisi ya kunsa musamman dangane da shi sayyidina Umar da kuma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam to bari mu duba maganganun su mu ga akan hadisi din yace wa qad takallama al-ulama'u ala hadha al-hadith bima yushfi al-alil wa yurwi al-ghalil wa qad atala an-nafasa fil kalam alayhi an-nawawi fi sharh muslim yace malamai magabata Allah musu rahama sun yi magana kan wannan hadisi maganar da suka yi duk wani wanda yake da kurji a cikin zuciyarsa zai gusan masa da wannan kurji duk wanda yake da rashin lafiya a cikin zuciyarsa zai kawar masa da wannan rashin lafiya duk wanda yake da kishirwa zai gamsu da bayanan da suka yi Imam an-Nawawi ya tsawaita magana akan wannan hadisi din cikin sharhu sahihu Muslim yake cewa i'lam anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ma'sumun min al-kadhib wa min taghyir shay'in min al-ahkam ash-shar'iyya fi hali sihhatihi wa hali maradi yace kai musulmi na kwarai ka sani cewa annabi sallallahu alayhi wa sallam an bashi kariya daga ƙarya annabi baya ƙarya sannan Allah madaukakin sarki ya bada kariya wa annabi sallallahu alayhi wa sallam daga canja wani abu na addini yanda Allah ya aiko shi da shi haka ya isar da shi bai canja wani abu ba sannan kuma wannan babu bambanci a lokacin da annabi yake da lafiya da lokacin rashin lafiyarsa duka Allah ya bashi kariya wajen isar da wannan addini tataccen addini ba tare da tangarda ba yace wa ma'sumun min tarki bayani ma umira bi bayanihi wa tablighi ma aujaba Allahu alayhi tablighi sannan har ila yau annabi sallallahu alaihi wasallam an bashi kariya daga barin bayani ga abin da ya kamata a ce yayi bayani a kansa. Annabi duk abin da ya kamata a ce yayi bayani a kansa, Annabi bai bari ba face yayi bayani a kansa. Shi yasa ranan hajjin bankwana, ranan arfa na hajjin bankwana, bayan ya kammala yi musu wa'azuzzuka da nasihu da irshadi da taujihi da kuduba, sai yake ce musu hal ballagtu, shin na isar da sakon Allah? Suka ce kwarai ka isar ya Rasulullah. Ya daga hannunsa ya ce Allahumma shahad, ya ce ya Allah ka shaida ga su da bakinsu sun tabbatar cewa na isar da sakonka. Ka kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani abu da ya kamata a ce yayi bayanin sa na sako da Allah madaukakin sarki ya aiko shi da shi, Annabi bai bari ba face ya bayyana shi. Kenan yanzu idan wani abu kaga Annabi bai bayyana shi ba, baya cikin abubuwan da suke wajibi sai Annabi ya bayyana. Yanzu wannan rubutu da Annabi bai yi ba da yana cikin wajibai, ai dole zai yi, amma da ya bari bai yi ba kenan baya cikin abubuwa na wajibai, saboda Annabi bai boye sako ba. Sannan Annabi baya taba boye abu saboda ra'ayin wani sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ko kuma dan wani ya saba Annabi bai boye ba. Kaga yanzu kenan a soki sayyidina Umar a wannan hadisi suka ba za ta tsaya kansa ba za ta je kan Annabi. Idan har yanzu sayyidina Umar ya ce kar a kawo abun rubutu a rubuta, Annabi kuma yana ga rubutun yafi kuma ya bari a haka, yanzu me zamu fahimta anan? Zamu fahimci kamar ana sukan Annabi da gazawa. Saboda me? Saboda maganar sayyidina Umar. Annabi kuma Allah ya tsarkake shi daga wannan. Duk abin da ya kamata Annabi ya isar, in dai ya kamata ya isar to Annabi ya isar, in kaga bai isar ba to baya cikin abubuwan da suka kamata ya isar, ko kuma ba na wajibai bane. Shine bayanin da Imam An-Nawawi yake mana anan, cewar Allah madaukakin sarki ya canje Annabi sallallahu alaihi wasallam daga barin bayani ga abin da ya kamata yayi bayani. Duk abin da ya kamata Annabi a ce ya bayyana shi, to Annabi bai bar shi ba face ya bayyana, bai boye sako ba, ya isar da sakon da aka aiko shi da shi. Addal amana wa ballagha ar-risala wa nasaha al-umma, haka Annabi shaidar da ya samu kenan. Amanar da Allah ya bashi ya isar da ita, sakon da Allah madaukakin sarki ya aiko shi da shi ya isar, yayi kyakkyawar nasiha ga al'umma. Wa tarakna ala al-mahajjati al-bayda, haka yake sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Yace wa laysa ma'suman min al-amrad wal asqan al-aridati lil ajsam wa nahwiha mimma la naqasa fihi li manzilatihi wala fasada lima tamahada min shari'ati. Yace to amma akwai abin da ya kamata mutun ya sani, shine Annabi ba a kange shi daga rashin lafiya ba, a ce Annabi baya rashin lafiya, Allah bai bashi wannan kariyar ba, amma Allah ya bashi kariya daga barin kin bayyana abin da ya kamata ya bayyana, wannan Allah ya bashi kariya. Sannan Allah subhanahu wataala ya bashi kariya daga yin ƙarya, baya ƙarya. Allah ya bashi kariya daga isar da sakonsa, amma Allah bai bashi kariya daga rashin lafiya. Shi yasa ai a yanzu ma yana cikin rashin lafiya, saboda shi mutum ne. Inna ma ana basharun mithlukum, mutum ne kamar yadda rashin lafiya zai same ka, shi ma Annabi rashin lafiya zai iya samun sa. Shi yasa yake wa qad suhira sallallahu alaihi wasallam hatta sara yukhayyalu ilayhi annahu fa'ala shay'a wa lam yakun yaf'aluhu. Daga cikin abin da zai nuna maka cewar Annabi ba a bashi kariya a insaniyarsa na mutum na rashin lafiya ya kama shi, kaza ya same shi, kaza ya same shi, shine an yi masa tsafi. An masa tsafi kuma tsafin ya kama Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ka kenan a matsayinsa na dan adam zai iya rashin lafiya, kamar yadda kai ma zaka iya rashin lafiya. Za a iya masa tsafi kuma tsafin ya masa tasiri. Ai ba Yahuda ya masa tsafi, ya wa Annabi tsafi, sai Annabi yayi abu sai ya ga kamar bai yi ba. Shine Allah ya aiko mala'iku guda biyu, suka zo, ɗaya tsaya saitin kansa, ɗaya tsaya saitin kafarsa. Wanda yake saitin kansa yake, wanda yake saitin kafarsa ke tambayan wanda yake saitin kansa me ya same shi. Na saitin kan ya ce tsafi aka masa. Waye masa? Ya ce Labid bin al-Asam al-Yahudi shine masa tsafi. A cikin me ya masa? Ya masa ne a cikin matajin kansa da gashinsa. A ina ya je ya jefa ta? ya ja jefa ta cikin wata rijiya. To shine a nan gurin ya karanta masa mu'awwazatayn. Annabi da ya tashi sai ya ji shi wasai. Wannan abin da yake ji sai ya ji ya tafi. Shine yasa aka je wannan rijiya sai aka ga ruwanta ya kada ya canja ya zama kamar ruwan lalle. Aka ciro wannan abin da aka masa tsafi aka kona shi. Annabi yasa aka rufe rijiyar aka mai da ƙasa aka rufe ta. Sai Aisha take cewa Rasulullah tunda har an bayyana wanda ya tsafi me yasa baka kashe shi ba. Annabi ya ce la uridu an aftaha ala nasi sharra. Abin da yasa ban kashe shi ba, bana so in bude babin sharri wa mutane. Kamar ya babin sharri. Annabi san da ya zo Madina ya kulle yarjejeniya tsakaninsa da Yahudawan Madina. Akan ba zai yake su ba, su ma ba za su yake shi ba. Ba zai kashe wani daga cikin su ba, su ma ba za su kashe wani daga cikin sahabbansa ba. Sannan in an zo yakan Madina za su hada karfi da karfe su mai da martani. In an zo yakan ɗaya daga cikin su ɗaya zai taimaka wa dan uwansa. Wannan yarjejeniya ne kulla tsakaninsa da Yahudawa. Kuma sai a ga ya kashe ba Yahudi za a ce ya saba yarjejeniya. To wannan sai ya sa a samu matsala. Shi ya sa Annabi bai kashe shi ba. To shine bayanin da Imam Nawawi yake yi a nan. Yace cewa wa fi hadhal hal kalamun yace wa fi hadhal hal kalamun fil ahkami مخالف لما سبق من الأحكام التي قررها فإذا علمت ما ذكرناه فقد اختلف العلماء في الكتاب الذي هم النبي صلى الله عليه وسلم به إذن كفهمت أبو بوان دمك أي بياني إنجي إمام النووي يا أي بياني بانقروري قداؤك إمام النووي يا أي بياني بانقروري قداؤك بانقري نفرك أن النبي معصوميني الله يباشي كاريا دقا كاريا Allah madaukakin sarki ya bashi kariya daga canja wani abu na shari'a. Sawa'un yana cikin halin lafiya ko kuma halin rashin lafiya. Sannan Allah madaukakin sarki ya bashi kariya daga barin bayani ga abin da ya kamata a ce yayi bayaninsa. Sannan Allah madaukakin sarki ya bashi kariya wajen isar da abin da yake tilas Annabi ya isar da shi. Sannan kuma ta ɗaya bangaren Allah bai bashi kariya ba daga rashin lafiya, zai iya yin rashin lafiya kamar yadda sauran mutane suke yi. Tsafi za a iya masa ya kama shi. To shine Imam Nawawi sai ya ce idan har ka fahimci waɗannan bayanai da aka yi a sama, to ka sani cewar malamai dangane da wannan rubutu da Annabi ya yi nufin yi sun kasu gida biyu, ma'ana suna da ra'ayoyi guda biyu. Dangane da rubutun da Annabi ya yi niyyar yi, wani rubutu ne Annabi yake so ya yi ka, wanda Sayyidina Umar da wanda suke da ra'ayi irin nasa suke ga ba sai an yi ba, Qur'ani ya isa. Wasu kuma suke ga ya kamata ai wani irin rubutu ne Annabi yake so ya yi. To malamai sun yi kokari iya gwargwadon fahimtar su fito da bayani kan irin rubutun da Annabi yake so ya yi. Har bayanai guda biyu. Na farko malamai na farko suka ce arada an ya nussa ala al-khilafati fi insanin muayyan li'alla yaqa'a niza'un wa fitan. Wannan shine fahimtar da wasu malamai suka yi na rubutun da Annabi yake so ya yi. Suka ce abinda Annabi yake so ya rubuta shine ya nassanta cewar idan ya rasu wane shi zai maye gurbinsa ya zama jagora na al'umma musulmi. Tsoron kar fitina ta zo ta auku a bayansa a samu saɓani. Wannan ra'ayi na farko kenan na wasu malamai dangane da abin da Annabi yake so ya rubuta. Wannan ijtihadi ne nasu, tunda ai Annabi bai bayyana cewa ga irin abin da zai rubuta ba, kuma babu wanda ya sani. To amma wasu daga cikin malamai suka ce suna fahimtar cewar Annabi abin da yake so ya rubuta shine waye ne ya kamata ya mai gurbinsa, waye kamata ya zama jagora a bayan rasuwansa. Wannan ra'ayi na farko kenan na wasu malamai. Wasu malaman kuma suka ce arada kitaban yubayyinu fihi muhimmatil ahkami mulakhasatan liyartafi'a an-niza'u fiha wa yahsulu al-ittifaqu 'ala al-mansus 'alayhi. Suka ce abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nufin rubutawa sune muhimman abubuwa da suka shafi hukunce na shari'a. Annabi yana so ya rubuta su, ya yi summary din su. ya takaita su saboda sabani da za a samu cikin irin wannan yayi karanci tunda ai zaka ga an kawo ma mas'ala kaza sai a ce malamai sun yi sabani ra'ayoyi guda biyu ko ra'ayoyi uku wani ma a ce ra'ayoyi hudu Abu Hanifa ya tafi da kaza Malik ya tafi da kaza Imam Shafi ya tafi da kaza to annabi yana so idan ya takaita su kaza da kaza da kaza da kaza ya ayyana su kaga in har annabi ya ayyana ba za a samu sabani ba kowa yazo kawai zai tafi kan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana wannan ra'ayi na biyu kenan na wasu malamai suna ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya rubuta wasu muhimman abubuwa da suka shafi hukunce-hukunce na shari'a ya takaita su saboda ya karanta sabani a samu ittifaki tsakanin al'ummarsa wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam hamma bil kitabi hina zahara lahu annahu maslahatun aw uhiya ilayhi bidhalika to me yasa annabi yayi nufin yin wannan rubutu shine abin da imamu nawawi yake so ya bayyana annabi yayi nufin wannan rubutu lokacin da ya bayyana masa cewa maslaha ne yin rubutun muna fahimtan bayanin lokacin da annabi ya bayyana masa cewa yanzu maslaha ne ya rubuta kaza da kaza da kaza barwa al'ummarsa to wannan yasa annabi yayi nufin yin wannan rubutu din ko kuma tayu a wahayi aka yi wa annabi mala'ika jibril ya masa wahayi cewa ka rubuta wa al'ummanka kaza da kaza kafin ka koma ga Allah wato dayan abubuwa guda biyu ko dayan dalilai guda biyu suka sa annabi yayin tunanin cewa a kawo masa abun rubutu imma ko ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam yana ga maslaha ne yin wannan rubutun yasa yace a kawo masa ko kuma tayu wahayi aka masa cewa yayi rubutu ya bar wa al'ummarsa a bayansa mun fahimci wannan bayanin to amma kuma yace thumma zahara anna almaslahata tarkuhu aw wuhiya ilayhi bidhalika a karon farko annabi yana ga maslaha ne yayi rubutun karo na biyu kuma sai ga a'a yanzu maslaha ne barin rubutun shi yasa ya bar shi saboda annabi baya barin gaskiya akan zargin wani annabi baya barin gaskiya dai dan ya dada dama wani haka annabi yake in dai gaskiya ce komin dacin ta koda wani zai ji haushi ko baya so annabi zai fade ta babban misali me yasa ya samu sabani da danginsa a Makka ba danginsa bane ba zai so ya dada dawa danginsa ba ga nan baffaninsa yau idan kana so ka dada dama wani ai na kusa da kai shi fi tantanta ka dada dama masa garin Makka annabi yana so ya fita bar garin Makka baya so lokacin da yazo fita daga garin Makka ya tsaya ya kalle ta yake cewa ke garin Makka duk garuruwan duniya ba garin da nafi so kamar ki ba dan mutan cikin ki sun fidda ni ba da ban fita daga gare ki ba ka kenan idan har annabi zai so ya dada dama wani ta hanyar ya boye gaskiya ko ya boye abin da ya tantanta mutun na farko da suka kamata su ne mutan Makka ko dan ma su bashi ya zauna a Makka to amma annabi bai haka ba ka kenan annabi baya boye gaskiya dan ya dada dama wani baya boye gaskiya dan ra'ayin wani baya boye gaskiya saboda wani ya saba masa wannan ba dabi'a bace ta annabi sallallahu alaihi wasallam to shi yasa imamu nawawi yace zai iya yuwa a karon farko da annabi yace a kawo masa abun rubutu annabi yana ga maslahar rubutun karo na karshe kuma baya ga maslahar shi yasa yayi shiru da maslahar tana na annabi zai yi ra'ayin sayyidina Umar ba zai sa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fasa ba yanzu da annabi ya fasa yana gama ba maslaha bane rubutun mun fahimci bayanin nan da kyau idan kuma wahayi aka yi wa annabi cewa a rubuta kaza da kaza a barwa al'umma a karon farko da annabi ya fasa zai iya yiwa a karo na biyu ma wahayi aka masa aka ce a bar rubutun mun gane bayanin saboda duk abin da kaga annabi yayi to tabbas ko shakka babu akwai wahayi in kuma kaga annabi ya bar abu nan ma akwai wahayi in kaga annabi yayi abu akwai maslaha in kaga annabi ya bar abu akwai maslaha ka kenan ba wai dan ra'ayin sayyidina Umar ya bari ba zai iya yuwa a karon farko yana ga ya kamata a yi wannan rubutun karo na karshe kuma sai ya ga a abe cancanta a yi bai bari ko kuma ta yu in wahayi aka masa cewa a yi rubutun daga baya an sake masa wahayi cewa a bar rubutun sayyidina Umar kuma da yake Allah ya bashi basira yana dacewa sautari da dama da ayoyin Qur'ani amma ce ne yanzu sayyidina Umar lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yaje yayi dawafi jikin dakin Ka'aba sayyidina Umar ba ya ce wa Annabi to mu riki gurin da Annabi Ibrahim ya tsaya mu rike shi a gurin sallah Annabi bai daga kai ba Allah ya saukar da aya ya karfafi ra'ayin sayyidina Umar wattakhidu min maqami Ibrahim musalla kaga ra'ayi ne na sayyidina Umar Allah ya saukar da aya tabbatar da ita Annabi sallallahu alaihi wasallam shugaban munafukai Abdullah ibn Ubay ibn Salul ya mutu dan sa yazo gurin Annabi ya Rasulullah ina san alfarma biyu dan sa shi sahabi ne Abdullah ibn Ubay ibn Salul shi sahabi ne Annabi yana ganin girman sa saboda sahabi ne mumini ne amma baban sa kuma munafiki to yazo gurin Annabi yana neman alfarma biyu Annabi kuma ba a neman abu gurin sa yace a'a ma sila qattu hajatan fa qala la ba a taba tambayan Annabi wani abu ya ce a'a ba zan yi ba in dai zai iya to zai in kaga Annabi ya meye ba to ba zai iya ba yace ya Rasulullah ina neman alfarma biyu na farko ina so ka bada alkabban ka je in yi likafani wa mahaifina Annabi ya dauka ya bashi yace na biyu ina so kai sallah wa mahaifina Annabi ya ce ba matsala in an gama masa likafani a kawo shi aka dauko shi aka kawo shi Annabi ya shiga gaba zai masa sallah sayyidina Umar ya kama mayafin Annabi yace ya Rasulullah yayi kaza kuma zaka shiga ka masa sallah sai Annabi ya ce ai ba a hana ni masa sallah ba an hana ni nema musu gafara an ce istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 maratan lay yaghfir Allahu lahum ko ka nema musu gafara ko karka nema musu ko da zaka nema musu gafara so 70 Allah ba zai taba gafarta musu ba yace da ya san cewar in ya nema musu gafara sama da 70 Allah zai gafarta musu to zai nema musu ga irin cutar wanda ya masa irin cutar wanda ya yi matarsa irin cutar wanda ya yi wa sahabbansa amma duk da haka Annabi bai rike shi a zuciyarsa ba yace da ya san cewa inda ya kara sama da 70 Allah zai gafarta masa to zai kara Annabi ya shiga masa sallah yana gamawa Allah ya saukar da ayatul Qur'ani wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala kabri aka hana shi yin sallah munafukai kaga wannan ra'ayi ne nawa na sayyidina Umar ayatul Qur'ani kuma ta sauka ta yi muwafaka da ita akwai neman izini in za a shiga gida gurin mata yazo ya samu Annabi sayyidina Umar abun baya masa yace ya Rasulullah kowa na shiga gidanka da na kirki da na banza da ka sa haddi ka sa iyaka ka sa shamaki Annabi bai daga kai ba Allah ya saukar da ayoyi na alqur'ani aka umurci mata da yin hijabi aka hana maza shiga gurin mata la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha ga ganima na Badar da aka samu Annabi ya shawarci sayyidina Abubakar ya kake gai kamata ayi sayyidina Abubakar ya ce shi yana ga kamammun yaki afwan ba ganima ba kamammun yaki fursunonin yaki sayyidina Abubakar ya ce yana ga kowa ya fanshi kansa in kowa ya fanshi kansa akwai fata guda biyu na farko dukiyar da suka bayar za a iya amfani da ita wajen ƙara ƙarfafan mayakan musulunci na biyu su din akwai fatan su musulunta a ƙara samun adadi na musulmai kuma riba aka samu sayyidina Umar ya ce shi ba shi da wannan ra'ayin duk aka kashe su Annabi sai ya karkata ra'ayi sayyidina Abubakar Allah da ya tashi saukar da aya sai mara wa ra'ayin sayyidina Umar baya ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthqina fil ard turiduna arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah to shine Imam An-Nawawi yake ga zai iya yuwa a nan gurin da Annabi ya ce a kawo abun rubutu Sayyidina Umar ya ce a'a Allah ya saukar wa Annabi da wahayi yana mai marawa ra'ayin Sayyidina Umar ba shi yasa Annabi ya fasa mun gane bayanin saboda me saboda bayan da za a yi abu kyakkyawa ne abun so ne Annabi ya fasa shi saboda ra'ayin Sayyidina Umar matukar ra'ayin Sayyidina Umar din ba shi bane da dai in kuma ra'ayin Sayyidina Umar din shine da dai Annabi yana bin ra'ayi kamar yadda ayat Qur'ani take saukowa ta mara wa ra'ayin Sayyidina Umar baya to kaga bayanin da Imam An-Nawawi yake anan zai iya yuwa in daga farko Annabi yana ga maslahar rubutun
Sayyidina Umar kuma yaga ba maslahar rubutun to zai iya yiwa Allah ya mara wa Sayyidina Umar baya kamar yadda a gurare daban-daban Allah ya tamara wa Sayyidina Umar baya Annabi zai shawarci Abubakar Abubakar ya faɗi kaza ya shawarci Umar Umar ya faɗi kaza Annabi ya karkata kan ra'ayin Abubakar Allah ya mara wa ra'ayin Sayyidina Umar baya to wannan ma zai iya yiwa hakan ne fa saboda bayan da za a yi Annabi ya bar abu alhali cikin abun akwai alheri mun gane bayani yanzu in muna sukan sayyidina Umar to sukan ba zai tsaya a kansa ba zai tafi ga annabi in muna sukan sayyidina Umar cewa ya hana annabi ya rubuta abin da ya dace kamar ana suka annabi da gazawa ne wajen isar da sako mun gane bayanin saboda haka sukan sayyidina Umar anan yana da hatsari ga musulmi dan sukan ba zai takaita kan sayyidina Umar ba zai je kan annabi annabi kuma mun san ma'asumi ne Allah ya bashi kariya daga isar da sako in dai abu ya zama tilas annabi isar da shi to Allah ya kare shi daga rashin isarwa din kenan duk abin da ya kamata annabi isar da shi duk ya isar ba abin da annabi ya bari bai boye komai ba in dai ya kamata annabi isar da shi to ya isar yanzu ka soki sayyidina Umar anan kana tuhuman annabi da boye sakon da ya kamata ya bayyana ni mun fahimci wannan kenan yana da hatsari ga musulmi yayi wannan gurguwar fahimta mummuniyar fahimta ta munafukai yayi ta ga sayyidina Umar ta yanda ba za ta takaita kan sayyidina Umar ba za ta je kan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Allah ya tsiratar da mu anan sai ya ce wa amma kalamu umara radiyallahu an faqad ittafaqa al-ulama'u wal-mutakallimuna fi sharhi al-hadithi ala annahu min dala'ili fiqhi umara wa fada'ilihi wa daqiqi nadarihi لأنه خشي أن يكتب صلى الله عليه وسلم أمورا ربما عجزوا عنها واستحقوا العقوبة عليها لأنها منصوصة لا مجال للاجتهاد فيها يكي تيوى أما مجانا سيدنا عمر الله يرجد شي تيوى دي حسبنا كتاب الله لتافن الله يا إسمنا me yasa sayyidina Umar yayi wannan magana Imam an-Nawawi yace faqad ittafaqa al-ulama malamai sun yi ittifaki wanda suka yi magana akan sharhin wannan hadisi ala annahu min dala'il fiqhi Umar wannan dalili ne da zai tabbatar maka da zurfin fahimta na sayyidina Umar kenan ma wannan cewa da sayyidina Umar yayi hasbuna kitabullah littafin Allah ya isar mana ba abun suka bane abun yabo ne suka ce zai fito maka da zurfin fahimtar sayyidina Umar zai fito maka da falalar sayyidina Umar zai fito maka da zurfin hangen sayyidina Umar Allah ya yarda da shi yace li'annahu khashiya an yaktuba sallallahu alaihi wasallam umuran rubbama ajazu anha saboda sayyidina Umar ya ji tsoron kar a rubuta abin da wata kil mutane su gagara aikata shi kuma sai su fada cikin fushin Allah to shi yasa annabi yakan shawarci sahabbansa ba Allah ya ce wa shawiruhum fil amr ba annabi yakan shawarce shi su kuma su bashi shawarin yayi aiki da shi shawarin da suka bashi ya shawarci matarsa Ummu Salama a sulhul hudaybiya ta bashi shawari kuma yayi aiki da shawarinta shawarin da ta bashi ya shawarci sahabbansa lokacin fita yakin Uhud suka bashi shawari kuma yayi aiki da shawarin da suka bashi tare da cewa shawarin da suka ba annabi ya saba da ra'ayin annabi amma da suka ba shi shawarin ya aiki da shi ka kenan yanzu in ra'ayin annabi ne ayi rubutun sayyidina Umar ya ba shi shawari sai ga shawarin da sayyidina Umar ya fi kaga annabi zai iya koma kan shawarin sayyidina Umar haka annabi yake lokacin da ya shawarci sahabbansa akan fita yakin Uhud yake ce musu me ra'ayinsu amma in an zauna a Madina ma ba matsala yanzu cewa da annabi yake in an zauna ma a Madina ba matsala kaman ishara yake musu cewa shi ya fi karkata a zauna amma sai aka samu wasu daga cikin su wanda ba su je yakin Badar ba suke sha'awa a samu wani yaki da zai maye musu gurbin Badar tunda wanda suka je Badar suna da matsayi gurin Allah to wanda ba su je ba suna ga sun yi babba asara sai suke fatan a samu wani yakin da zai maye musu gurbin Badar to shi yasa annabi da ya bijiro musu da wannan shawari da yawa yawan su musamman wanda basu je Badar ba suka karkata akan a fita annabi yayi ta maimaitawa duk dai ishara yake musu cewar zaman ma kaman yana ga yafi yace in ma fa mun zauna a Madina fa ba matsala suka ce ya Rasulullahi mu fita ya shiga yaje shirya ya sa sulkensa na yaki gabanin ya fito su kuma anan sashi ya zargi sashi cewa kuna gani fa yanayin yanda annabi ke bijiro da shawarin nan fa yafi karkata akan a zauna a Madina ko kuma kun tinsasa a fita me yasa kuka yi haka can sai ga annabi ya fito to su waɗancan da suka tinsasa a fita jikin su yayi sanyi sai suka ce ya Rasulullahi mun canja shawari mu zaman mu kawai sai ya ce ina ai kun makara in har annabi ya sa sulkensa na yaki baya cirewa har sai ya cimma yaki mu fita kaga kenan me zamu fahimta a fitansa Uhud annabi ya fi karkata a zauna a Madina amma da sahabbansa suka bashi shawari a fita karbi shawarin su to in anan annabi ya fi karkata a yi rubutun shawarin sayyidina Umar sai annabi ya ga yafi kaga zai iya koma gare shi annabi yana haka shi yasa Allah ya ce wa shawiruhum fil amr Allah ya ce wa amruhum shura bainahum sallallahu alaihi wasallam saboda annabi mutum ne mai sauki kuma in dai ya duba cikin shawarwari da aka bashi yaga wanda yafi shi yake dauka sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda zabi da Allah ya masa na musamman to shi yasa shi ma in ya tashi duk abin da zai zaba baya zaban lagalagan abu duk abin da kaga annabi to abu ne wanda yake da kima gurin Allah annabi baya lagalagan abu kasashen abu in har kaga annabi yayi abu to jinjina mu wannan abu to shi yasa anan gurin da annabi ya fasa rubutun to jinjina wa fasawa shi yafi alheri shine bayanin da Imam An-Nawawi yake yi a wannan gaba din dama na ce muku malamai kusan guda uku shi mawallafin wannan littafi ya kawo musu mana ta'aliqin da suka yi akan wannan hadisi yanzu a gurguje mun ga ta'aliqin da Imam An-Nawawi yayi a ƙarshe yace fa ulima anna Allah ta'ala akmala dina fa umina abdalal ala al-umma wa arada tarfih ala rasul sallallahu alaihi wasallam wannan duk cikakken bayanai yake Imam An-Nawawi dangane da ra'ayin sayyidina Umar sayyidina Umar yana ga tunda yanzu alqur'ani an cika shi duk wani hukunci da ya kamata a zo da shi an zo da shi cikin alqur'ani annabi ya musu bayanai kuma ya isar da sako to yanzu a wannan matsanancin yanayi da yake ciki a bar annabi mana ya huta to shi yasa yace yana ga a bari littafin Allah ya ishe mu kaga wannan mumini na kwarai shi yake kyautata zato wa sahabban annabi bisa abubuwan da suka yi amma wanda zuciyarsa akwai rashin lafiya shine dan abu kyasse ya biye ta kokarin bata su kuma wannan dabi'a ce ta kafirai bata sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a abin da bai taka kara kariya ba a abin da in ka bibiye shi zaka iya sama musu hanzari zaka iya sama musu mafita to mu je ga fassaran da ko ta'aliqin da malami na biyu yayi wanda mawallafin littafin ya kawo mana Imam al-Baihaqi Imam al-Baihaqi yace la yajuzu an yuhmala qawlu umara ala annahu tawahhama al-ghalata ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aw dhanna bihi ghayra dhalika mimma la yaliqu bihi bihal lakinnahu lamma ra'a ma ghalaba ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min al-waja' wa qurbi al-wafah ma'a ma tarahu min al-karbi خاف أن يكون ذلك القول مما يقوله المريض مما لا عزيمة له فيه فيجد المنافقون بذلك سبيلا إلى الكلام في الدين وقد كان أصحابه صلى الله عليه وسلم يراجعونه في بعض الأمور قبل أن يجزم فيها بتحتيم كما راجعونه يوم الحديبية في الخلاف وفي كتاب الصلح بينه وبين قريش wannan shine ta'aliqin da Imam al-Baihaqi yayi yace bai kamata ba bai cancanta ba a dauki maganar sayyidina Umar cewa yana tsammanin kuskure daga annabi yace wannan kuskure ne bai kamata ka fahimci haka a maganar sayyidina Umar ba da annabi yace a kawo masa abun rubutu sayyidina Umar yace littafin Allah ya isan mana bai kamata ga musulmi na kwarai ya da fahimci cewa sayyidina Umar yana ganin kaman annabi yayi kuskure ba saboda bayan da za a yi sayyidina Umar yayi wannan kallo wa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda in akwai wanda ya san girman annabi cikin al'ummarsa to ya biyo bayan Abubakar da Umar in akwai wanda ke ganin daraja da kiman annabi cikin al'umma annabi su biyo bayan Abubakar da Umar shi yasa annabi baya rabuwa da su shi yasa ma ake kiran su waziran annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka ibnu abi dauda ya kira su ba laqabin da ya musu cikin hadiyarsa lokacin da zai magana kan sahabban annabi ai ya kira su da waziran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wa qul inna khayran nasi ba'da muhammadin wazirahu quduman thumma uthmanul arjahi yace kace kai musulmi na kwarai me riko da sunna annabi kace inna khayran nasi ba'da muhammadin mafi alkhairin mutane bayan annabi muhammad wazirahu waziran su guda biyu su waye waziran annabi guda biyu abubakar da umar to kaga idan akwai wanda ya san kima annabi ya san daraja annabi ya san girman annabi zai biyo bayan waɗannan mutane guda biyu abubakar da umar waziran annabi sallallahu alaihi wasallam to shi yasa imamu al-baihaqi yace bai halatta ba a dauki maganar sayyidina umar akan cewa yana tsammanta kuskure daga annabi ba zai taba yiwa wannan yazo daga sayyidina umar ba hashahu Allah ya tsarkake shi daga wannan sai dai me yasa sayyidina umar yace a bar rubutu littafin Allah ya ishe su inji imamu al-baihaqi dalilin da yasa sayyidina umar ya faɗi wannan a fahimtar imamu al-baihaqi saboda yanayi da yaga annabi yake ciki matsanancin yanayi na rashin lafiya da abin da ya lullube shi na radadi da yake shirin komawa ga ubangiji ya ji tsoro kar wannan magana na annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya zama tsananin rashin lafiya ne wannan maganan baihaqi ne nake karanta mana wato suna kokarin bada hanzari wa sayyidina umar su bashi uzuri kuma suna kokarin daukan maganar sayyidina Umar a madauka mafi kyau kuma haka ake so ga sahabban annabi idan sun yi magana ka dauki maganar su a madauka mafi kyau ta yanda zaka ba su hanzari saboda nagartar su da yanda Allah ya zabe su cikin al'umma annabi gaba daya haka ibn mas'ud yace Allah ya duba zakatan bayi sai ya ga zakatan sahabban annabi su suka fi zama kubutattun zakata sai zabe su ya sanya su su zama abokan annabinsa inji ibnu mas'ud sannan ya yadda da su kuma suka yadda da shi annabi ya musu sheda ba daya ba ba biyu ba sheda ba iyaka akan alkhairi ya musu sheda akan aljanna ya musu sheda akan nagarta ya fadi kaza ya fadi kaza ya fadi kaza na alkhairi akan su kaga ko ba yanda za a yi a zo a karshe su zo su bata rawan su da tsalle sannan kuma bayan da za a yi Allah ya bar annabinsa da mutanen banza to kaga musulmi na kware duk inda magana ya fito daga waɗannan nagartattun mutanen zababbu wanda Allah ya zabe su cikin miliyoyi dole kalli maganganun su a kallo mafi kyau bannu bil mu'minina khaira idan sauran mu'mine an ce mu musu zatan alkhairi ina ga sahabban annabi su yi magana kaga sai mu dauke shi a madauka mafi kyau wannan shine mumini na kwarai ina ga saboda kurewan lokaci sauran maganganun malamai da suka yi akan wannan hadisi zamu jinkirta bayani akan su sai Allah ya kai mu mako na gaba abubuwan da muka karanta wanda suke dadai Allah ya ba mu ikon amfani da amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuɗen harshe Allah ya gafarta mana Allah ya ƙara mana soyayyen manzonsa Allah ya ƙara mana soyayyen sahabbansa ya hada mu da su a gidan aljanna subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh